Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Binta Esiru. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 9 ga watan Maris din shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Gwamnatin Biden za ta bada izinin kariya ta wucin gadi ga bakin hauren 'yan kasar Venezuela da ke zaune a Amurka. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta sanar da tara kan rashin sanya abin rufe fuska ko kuma nisanta da juna a cikin jama'a don kariya daga yaduwar coronavirus. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama mata 21 da suka nuna jagoranci a fagen fafutukar kare haƙƙin ɗan adam, daidaiton jinsi da ƙarfafa mata.
Wari live a cikin shirin za ku ji cewa a jamhuriyar Niger shugaban kasar Muhammadu Isu ya ce ya sadaukar da $5 million da gidauniyar Mo Ibrahim ta bashi a matsayin karamawa ga al'ummar kasar ta Niger.
Da yake bayyana matsayinsa a shafinsa na Twitter, shugaban ya sadaukar da wannan tukunci ga al'ummar Niger, kuma a cewarsa abu ne da ke kara masa kwarin gwiwar ci gaba da ayyukan karfafa demokradiya a wannan kasa.
To, shugabancin kungiyar masu masana'antu ta Najeriya ya yaba da shirin shimfiɗa bututun gas daga Ajakuta zuwa Kano. Kowane irin tasiri wannan aiki zai yi?
A yana ɗaya daga cikin wanda zai kawo abinda ake kira industrial revolution a Kano. Hakikanin gaskiya, in Allah ya yarda, gas din nan Allah ya kawo mana shi Kano, to za ka ga abinda zai faru.
To, muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin baya ga haka, za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustapha Sokoto zai gabatar. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin Biden za ta bada izinin kariya ta wucin gadi ga bakin hauren 'yan kasar Venezuela da ke zaune a Amurka, kuma tana kokarin daidaita matsan lambar kasa da kasa kan shugaba Nicolas Maduro na gudanar da zaben gaskiya da adalci, inji manyan jami'an Amurka jiya Litinin. Wannan matakin da zai taimaka a kimanin mutane 320 ya cika alkawarin da shugaba Joe Biden ya dauka yayin yakin neman zabe na shekara ta 2020 don baiwa 'yan Venezuela da suka bar mahaifarsu mazguni a cikin halin rugujewar tattalin arziki, rikicin masifa da rikicin siyasa a karkashin Maduro. Mutanen Venezuela da ke Amurka dole ne su nuna cewa suna zaune a cikin kasar har zuwa ranar 8 ga Maris 2021 don cancantar samun abin da ake kira kariya ta dan lokaci, wato TPS, inji jami'ai ga manema labarai. Idan sun cika ka'idojin, za a ba su izinin zama a kasar na tsawon watanni 18, su zauna kuma za su iya samun izinin aiki. Shawarar ta samo asali ne daga abin da ake kira extraordinary temporary conditions, wato yanayi na wucin gadi na musamman a Venezuela game da yunwa da rashin abinci mai gina jiki, karuwar kasancewa da tasirin kungiyoyi masu dauke da makamai, abubuwan da ke durkushewa, inji wani jami'i. Kimanin 'yan kasar Venezuela $5.4 million ne suka yi hijira a cikin 'yan shekarun nan, a cewar hukumar kula ta 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Gwamnatin Trump ta ki bayar da TPS ga 'yan Venezuela duk da kiran da 'yan Democrat da wasu 'yan Republican suka yi. Amma a ranarsa ta karshe a office, Trump ya bada umarni na dan lokaci don hana fidda 'yan Venezuela. Wani alkalin kotun koli ta kasar Brazil ya soke duk hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kasar Luiz Inácio Lula da Silva a ranar Litinin, lamarin da ya share masa hanya don tsayawa takarar shugabancin kasar a shekarar 2022. An yanke wa da Silva hukunci so biyu saboda almudahana da halatta kudaden haram. A shekarar 2017 an yanke wa tsohon shugaban hukuncin shekara 9 da watanni 6 dangane da wani jerin gidaje a garin Guarujá da ke gabar teku. Shekaru 2 bayan haka an yanke masa hukuncin shekaru 12 a irin wannan yanayi. Alkalin kotun kolin Edson Fachin ya gano cewa kotun tarayya da ke kudancin birnin Curitiba wanda ya bayar da dukkanin hukuncin biyu. Ba shi da hurumin yi wa tsohon shugaban shari'a. Kotun ta yanke hukuncin cewa dole ne a sake gabatar da shari'o'in biyu a kotun tarayya dake Brasilia babban birnin kasar. Da Silva ya yi mulki babbar kasar ta Latin America tsakanin 2003 da 2011 lokacin da Brazil ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. An tsige wanda da Silva ya zaɓa ya maye gurbinsa tsohon shugaban ƙasar Dilma Rousseff a 2016 bayan da Brazil ta fuskanci koma bayan tattalin arziki. Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta sanar da tara kan rashin sanya abin rufe fuska ko kuma nisantar da juna a cikin jama'a don kariya daga yaduwar coronavirus wacce ke haifar da cutar COVID-19. Duk wanda bai sanya abin rufe fuska ko kiyaye ka'idojin nisanta juna ba za a ci tarar shi fam 6,000 na kudancin Sudan kwatankwacin $10 a kasuwar bayan fage a cewar rundunar da ke aikin gwamnati ta ƙasa kan COVID-19. Gwamnatin ta kuma ce za ta ci wuraren aiki waɗanda ke karɓan marasa lafiya COVID-19 ba tare da izini ba tare $100. Wasu sun ce tarar ta yi yawa a ƙasar inda ma'aikatan gwamnati ke samun $10 kacal a wata, yayin da wasu suka ce hakan zai koyawa mutane darasi. Kwamitin sa ido na musamman kan yaƙi da cutar coronavirus ya kuma yi gargaɗin cewa za a tsare mutane da suka karya dokar hana zirga-zirga na tsawon awanni 24 don wayar masu da kai kan jama'a game da illolin rashin bin COVID-19.
Tobinta SRU za ta sake dawowa da labaran duniya a zagaye na biyu nan ba da jimawa ba. Amma kafin nan, bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Shugaban Jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu ya ce ya sadaukar da kuɗin nan $5 million da gidauniyar Mo Ibrahim ta bashi kyauta ga al'ummar ƙasar ta Nijar. Gidauniyar wacce ke da burin kawar da mulkin kama karya a ƙasashen Afirka. Ta karrama shugaban da Nijar ne saboda abin da ta kira nasarorin da ya samu wajen kyautata demokradiyya da samar da ci gaban al'umma tsawon shekaru 10 da ya yi a kan karagar mulki, abinda bangaren 'yan adawar ƙasar suka ce akwai sake. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron kwamitin shugabannin gidauniyar Tamo Ibrahim ne ya yanke shawarar baiwa shugaba Isu Muhammadu Lambar Yabo sakamakon gamsuwa da kamun ludayinsa a tsawon shekarun da ya yi a kan karagar mulki. Suna masu cewa shugaban ya cike akasarin muhimman sharuɗan da ake buƙata kafin samun wannan matsayi. Alhashi Uhumudu Muhammadu ya shafe shekaru 9 yana jagorancin fadar shugaba Isu.
Abin murna ne gare mu, kuma abu ne wanda zai zama tarihi a ce ɗan Nijar ya samu wannan farashi wanda shike abu ne mai wuya samu sai wanda ya saki mulki ba cikin ya aza wata garrama ba. Na biyu, sai wanda shekarun da ya yi suna mulki ya gwada mutane shi ya zo don shi bauta ma ƙasa ne. Na uku, sai wanda ya gwada ma jama'ar duniya duka ke shi abin da suke bukata shi karfafa mulkin ƙasa, shi karfafa ƙaddarorin mulkin ƙasa. To duka wannan ka'idodi Muhammadu Isu ya cika su.
Shekaru 4 kenan gidauniyar Mo Ibrahim ke gudanar da bincike domin tantance shugaban kasar da ya cancanci samun wannan lambar yabo ta yunkurin kawar da mulkin kama karya a kasashe masu tasowa. Abin ya faskara sai a wannan karan da aka fahimci cewa shugaban Nijar ya cancanci a bashi wannan lamba, abin da ka iya zama darasi ga shugabannin da ke kokarin dawoma akan karagar mulki.
Yan siyasa duka waɗanda ke iko da waɗanda ba su samu iko ba, kullun da kullun muna samun message wanda mutane ke aiko mana bisa ga gaskiya Nijar a daga matuta bisa ga tsarin mulkin da ake. Kenan zai zama abin tarihi, kuma zai zama abin koyo ga shugabannin ƙasa wanda ke mulki yanzu da kuma wanda ke bidan mulki.
Sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa tsohon ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba na cewa a shata yadda aka dama.
In aka diba ka'idodinsu wanda suka shimfiɗa to babu cancanta. Amma kamar yadda na saurari wadda ta bada tukuicin, ai kaji ita da kanta zan ce guda ta yi. Tace ya bai rike iko ba, bai tazarce ba. In wannan ne to zan ce daban ne.
Shugaba Isu Muhammadu wanda ke sabka daga kujerar mulki a ranar 2 ga watan Afrilun da ke tafe shine shugaban ƙasa na 6 da ya taɓa samun wannan tukuici da ke kunshe da dalar Amurka $5 million waɗanda za a biya da guntu-guntu a tsawon shekaru 10. da yake bayyana matsayinsa a shafinsa na Twitter. Shugaban ya sadaukar da wannan tukuici ga al'ummar Niger, kuma a cewarsa abu ne da ke kara masa kwarin gwiwar ci gaba da ayyukan karfafa demokradiyya a wannan kasa da ma kasashen Afirka baki daya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kamar da Allah, yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo, ɗaya daga cikin jigajigan jami'ar Democrat a Amurka, na yin watsi da kiraye-kirayen da ya yi murabus a yayin da ake ci gaba da samun ƙarin zarge-zargen cewa da ya yi lalata da mata. A ƙarshen mako, wasu manyan shugabannin jam'iyyar Democrat biyu na Majalisar Dokokin jihar New York, shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa a jihar Andrea Stewart Cousins da kakakin Majalisar Wakilai Carl Hestie sun ce Cuomo ya kamata ya yi tunanin yin murabus bayan da mata biyar, waɗanda hudu daga cikinsu suka yi wa gwamnan aiki, suka zarge shi da ci gaban da ba a so. Amma Cuomo ya faɗa ranar Lahadi cewa babu yadda za a yi ya yi murabus. Bari mu yi binciken babban loya, bari mu samu sakamakon binciken, sannan mu san inda za a yi daga nan. Shekarar da ta wuce, yayin da cutar ta coronavirus ta mamaye jihar New York, jiha ta hudu mafi girma a Amurka tare da mazauna miliyan 19, an ambaci Cuomo a matsayin jagora abin misali wajen kula da matsalar. Coronavirus mafi muni. Amma a baya-bayan nan bincike ya nuna cewa jami'an kiwon lafiyar Cuomo sun rage adadin waɗanda cutar coronavirus ta shafa a gidajen kula da tsofaffi a cikin jihar. Banda haka kuma zargin cin mutunci ya fito fili. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall da shugaban adawa Ousmane Sonko sun yi kira da kwantar da hankula a jiya Litinin bayan da mummunar zanga-zanga da aka yi na tsawon kwanaki sabili da kama Sonko ta yi sanadin mutuwar mutane biyar. Jiya Litinin, wani alkali a Dakar, babban birnin kasar, ya bada umarnin a saki Sonko, wanda aka tuhuma da aikata fyaɗe. Sonko ya musanta zargin, kuma da yawa daga cikin magoya bayansa sun yi imanin cewa ƙage aka yi mashi da nufin hana shi tsayawa takarar shugaban kasa a 2024. Sao ya ce, "Zan yi amfani da dukkan ƙarfin da ofishin ya bani don ganin an samu kwanciyar hankali." Ana sa ran za a ci gaba da tuhumar fyaɗin a kan Sonko da kuma zanga-zangar. Abin da ya ƙara faɗi ya haɗa da ƙorafe-ƙorafe kan tattalin arziki da rarraba rigakafin. Da yake jawabi kan taron manema labarai bayan an sake shi jiya Litinin, Sonko ya buƙaci a kwantar da hankula, amma ya yi kira da a gudanar da gagarumin zanga-zangar ƙalubalantar gwamnati. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama mata 21 da suka nuna jagoranci a fagen fafutukar kare haƙƙin ɗan adam, daidaiton jinsi da ƙarfafa mata, inda ta ba su jaruman mata na ƙasa da ƙasa a yayin wani biki a Washington jiya Litinin.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabancin kungiyar masu masana'antu ta Najeriya ya ce ya dukufa wajen wayar da kan mambobinsa game da alfanun sabon dokar gudanar da cinikayya ta bai daya tsakanin kasashen Afirka, wanda ke da alaka da batun haɓaka harkokin masana'antu da ka iya taka rawa wajen magance kalubalen tsaro musamman a yankin arewacin kasar. Hakan na faruwa ne yayin da kungiyar take lalemar habin da shirin shimfiɗa bututun gas daga Ajakuta zuwa birnin Kano, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana daga Kano.
Injiniya Mansur Ahmad, da ke zaman shugaban kungiyar na ƙasa wadda aka kafa ta kusan shekaru 50 da suka gabata domin bunƙasa harkokin masu masana'antu a Najeriya, ya ce baya ga dokar bai ɗaya ta cinikayya tsakanin ƙasashen Afirka, sun yi maraba da yunkurin gwamnatin Najeriya na shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta zuwa Kano.
Ɗaya daga cikin abubuwan da ake ƙoƙarin za a yi kwanan kuma an riga an fara shi ne a buɗe hanyar cinikayya tsakanin ƙasashen Afirka gaba ɗaya, kuma wannan hanya ce da za ta bunƙasa harkokin jama'anmu da masu masana'antun gobe. In dai wannan cinikayya tsakanin Afirka ya bude, to Kano ba illa masana'antun ta kamar na su aikin fata, na su aikin gurza gyaɗa, na su aikin abinci iri-iri za su samu daman aikawa da kayayyakinsu kasashen waje, ma ba na Najeriya ba. Kusan ba a yi mako ɗaya mako biyu sai mun yi taro irin na watakila masana'antu daban-daban wanda ke kowanne kuma na nuna musu muna abinan jawo hankalinsu na abubuwan da wa'annan harkoki za su haifar kamar na shi ka jawo aibututun gas da kuma wannan buɗe kasuwa da za a yi da kuma dai tsarurruka da yawa da wa'anda gwamnati na kokarin shigo da su wanda yake in sun dauki wasu matakai za su iya amfana da su.
Tun lokaci mai tsawon gaske ne masu masana'antu a yankin arewacin Najeriya musamman a Kano ke korafi kan kalubalen sarrafa kayayyaki a kamfanoninsu.
Kullum muna cewa a kawo mana gas Kano saboda muna gani abokan sana'armu wanda suke da factory nasu kamar a Lagos da yake akwai gas kudin da suke kashewa wajen tafi da generator su na masana'antarsu ɗaya bisa ukun abin da muke kashewa ne mu sai mun sai diesel to idan gas ya zo mun tabbatar maka cewa masana'antu a Kano haɓaka za su saboda dukkanin generatocinmu da yake manya ne duk na gas za mu mai da su saboda haka wannan kawo gas a Kano ai yana ɗaya daga cikin wanda zai kawo abin da ake kira industrial revolution a Kano haƙiƙanin gaskiya in Allah ya da gas ɗin Allah ya kawo mana shi Kano to za ka ga abin da zai faru.
Alhaji Isiyaku Umar Tofa kenan ɗan adalan Kano kuma makaman Bichi guda cikin mashahuran masu masana'antu a yankin arewacin Najeriya. Gwamnan Kano wadda ke jawabi a wurin buɗe sabuwar sakatariyar shiyar Kano da jigawa ta kungiyar masu masana'antun Najeriya wato MAN ya ce gwamnati na ɗaukar matakan yalwata masana'antun Kano da ruwa da kuma hasken lantarki.
Aikin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin Faransa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano na inganta matakan ruwa kamu in Allah ya da shekara mai zuwa za a kammala wannan aiki kuma za a ba masana'antunmu ruwa isasshe idan Allah ya yarda. Muna nan muna yin wutan lantarki mai aiki da ƙarfin ruwa a dam ɗinmu na Tiga aiki ya kai kamar 95 wajen kammalawa wanda idan an kammala za a samu wuta wacce za ta taimaka al'ummar Kano da kuma masana'antu.
Dakta Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, Miliyar Amurka daga Kano, Nigeria.
To ana dai tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Muhammad Murtala Yusuf Tama. To batu ake na maganan farmaki daga kaiwa Fulani a kudancin Najeriya. Magana ta gaskiya wannan magana ce kawai. Ai akwai doka da oda a ƙasar mu ba muna zaune bane kara zube idan aka ce mutane su dinga kai farmaki dan wasu sun yi laifi to aka ga sai jawo kalubale ƙasa ba ta zauna lafiya ba tunda Najeriya dukkanmu Najeriya ta da kowa da kowa ne kuma babu kabilar da ba shi da juna ba kowa yana hancan gari wannan na hancan gari wannan na hancan gari ba zai wanda suka yi laifi tsare kuma ce za farwa mutane baki dai ba IBB wannan bai kamata ba ni ana tunanin sannan kuma suke cewa suna iranin suna zaton idan Fulani suka yi kidnapping ana zuwa ana daidaita da shugabanninsu ana daidaita a yi negotiating sannan a sako mutane wannan ba gaskiya ba ne in kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report idan an tabbatar in ya zo ita gwamnatin jiha ko ta tarayya sai ta shiga labarin a bincika a tabbatar da gaskiya al'amari amma dan wasu tsararren mutane sun zo sun yi laifi wasu ce za su je su ɗauki mataki wannan shi yake haifar da rashin zaman lafiya a ƙasa.
Sunana Isaka Dogo Ango. Gaskiya abin ba daɗi ko da zargi ne ko da gaskiya ne gaskiya mu abin bai mana ba saboda duk abin da ke kawo tashi hankali ba san mu muke sai dai in Allah kadara a ce haka ne amma in haka ne kuma to a duba tsakaninsu ko da su ne suke yi da a duba sai kuma a nema sasanta a gyara a zauna lafiya saboda zaman lafiya shi ne gaba kar mu sa mu sa hankali mu a babban duciya mu ce a'a sai mun yi kudi a bai a wannan ba hujja ba ce mu duba a hankali inda sarkin Fulani zai gyara ya duba yaransa ya yi musu gargadi in su ne kuma su daina ko ba gaskiya ta Allah ba amma kuma ba su bane to Allah fi shi yansa masani.
Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa duk kowa na sabon shiri na tsakamawa muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC A cigaba da muhawarar da muke ji dangane da makomar rikicin Fulani a Najeriya din, yau za mu tabo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta Fulani din, abinda aka dade ana cewa yana ɗaya daga cikin bangarorin da suka janyo matsalolin da ake gani. Sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su Professor Jibril Aminu suka fito da shi shirin ba da ilimi ga Fulani, wanda aka watsar da shi mai do da shi zai taimaka wajen shawo kan wannan lalura ta yanzu. Sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu a tsakanin su da su Fulani din na Najeriya, musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin Najeriya da yadda suke kallon lamarin. Za mu kuma tabo wato martanin da mutane suke mayarwa game da kokarin da Sheikh Malamin nan na Kaduna Sheikh Ahmed Gumi yake yi na saduwa da Fulani a cikin dazuzzuka. To ba ta da bata lokaci ba, ga Babangida ta da bakin sa.
Abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne. Yau idan aka samu gwamnati ta tabbatar musu da abubuwan da ya kamata, irin su burtalolin su, da irin su me yake da suna, irin su inda za su kula da dabbobin su, shine kaman abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a kai abin nan
ruga. Ruga kenan ko?
Yawwa, ruga kenan. So kaga duka waɗansu abubuwa ne wanda yake haƙƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi. Amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurinsu wanda ya shafi kudaden shiga ba, so ba wanda ya damu da wannan, kawai kuma inda za su yi haka din nan ne ma za su fi samun kudin shiga. Saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu, masu yin yogurt din nan za su samu amfani a gurin, sannan kuma su kansu Fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa. To amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin Najeriya babu waɗannan abubuwa. To su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan gagen da ake magana, sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba, sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma. Wanda yake kuma shine abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna su fahimci menene ma rigan ma tukunna. Amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta sake tukin baya, shine ta dawo da maganar nomadic din nan, domin yana da muhimmanci fiye da yadda ake tsammani. Mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su rika gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin Fulani, saboda an yi su ne kawai akan abin da ya shafi makiyaya. Sai aka ce riga. So kuma sai suka kasance ba kuɗin da za su yi wannan aiki. Su nasu ne kawai su gina makarantu ne, amma kuma ɗaukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne. To shi sai shine sai muke gani idan aka shigo kuma da ɓangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kaɗai kashi, da kuma in ka ai kashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi, in ka yi kaza ga hukuncin shi, in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce, duka sai aka rasa waɗannan abubuwan ga baki ɗaya. Sannan kuma da maganar shi na maganar zamfara, akasarin zamfara Fulani ne. Cikin kashi 100 kusan 90 da wani abu duka Fulani ne. To amma abinda ya faru da jihar Zamfara, suya su ne suka rika cutar da junansu, domin mai kamar yadda ne muka magana baya suke sace shanun junayensu. Domin mai saboda na ga wannan ya fi ni yawan shanu, ya fi ni arziki kenan. Saboda Bafulatani yana kallon yawan shanun shi ne arzikinsa, shi kuma wancan mai yiwuwa bai kai shi ba. So kaga duka a nan gun sai ana ta samun rigingimu suna ta kashe junansu, ko kuma ana ta kuma sace shanun ana ta tafiya da su kudancin ƙasar nan ana sai da su. So amma idan gwamnatin za ta zauna ta yi taro musamman akan abin da ya shafi harkokin Fulani, shine a fitar musu da burtali kuma a samar musu da rugagen nan. Wancan da gwamnatin tarayya da ta ce za ta yi ya zama wani abu ana gani za a ɗiba kuɗin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kaman su kansu ma ba su ma da mahaƙi ma a ƙasan, wanda mu kuma muna gani ba daidai bane, domin kundi ne na tsarin mulki ya bada wannan dama. Kowane ɗan ƙasa yana da ƴanci abinda aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin. So wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita hukuma ta yi. Sannan su kuma Fulanin da shugabannin su fa na gaskiyan ba waɗanda suke zalunta suke cutan su ba, na gaskiya su sa su a hanya, su nuna musu kuma mahimmancin zaman lafiya da kuma mahimmancin rike mutuncin kai. Saboda da an san Fulani da kawaici da kuma kunya da sauransu. To amma yanzu ina tabbatar maka wayan ma da zaka gani a hannun Bafulata na kai ka san wayan ma ya wuce hankali, ya fi ƙarfin nuna da take sayarwa.
Sai bari mu ji abin da sarki zai ce. To sarki, akwai mataki da sanannen malamin addinin musulunci na wato Sheikh Gumi yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da Fulani da kuma neman sulhu. Ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka?
To ai mataki ne mai kyau, tunda mutum zai shiga da zai nemi sulhu, kuma rabi kuma zai koyar da addini, kuma dama addinin shi yake so dama koyar masa saboda su sani su gane gaba su gane yamma. Wannan abin da yake yana da kyau. Na ji wasu kuma suka so su karkatar da abin saboda kana duk lokacin da mutum yake so ya bin kirki kuma sai ga wasu su gurin magana da ba suna so su wanda ba su nuna wa wanda yake da ba daidai bane. Abin da yake gaskiya yana da kyau. Don haka ne wannan abin da muna abin da ke faruwa tunda abin ya zama haka. Ya kata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa mu abun, su karfafa mu wannan abun karfi, su ba shi karfi sosai. Kuma gwamnati yanzu tun da abun ya karanta ka, ya kamata ta nemi kungiyoyi ta zauna da su, kungiyoyin na tabbata an zauna su kowane yanki, tun da kowane wuri akwai hardo a zo a zauna da su. Idan ka zauna su a gangara musu abubuwan da ya kamata su zo su yi, saboda idan su ina ka masu karfi su hardo za su shiga ko ina lungu zai su dinga taro da sauran hardo kamar yadda muke a kudu can. Idan aka yi haka, tunda kowane ya san kowa, idan aka haka to wannan abubuwan da ke faruwa wannan bugi-bugin da sauransu gaba daya, wallahi gwamnati ta shigo ciki ta taimaka masu kungiyoyin da za a zauna za a samu nasara kan lamarin. Amma a bari abin kawai karar zubi a tura ma'aikata ne da
kayan sai dai sarki ya kamata ka fahimci kungiyoyin ku na can kudanci gaban suke da kungiyoyin da suke nan arewacin Najeriya. Ku kuna can ne kuna kokarin kare muradin naku al'umma su ne Fulani din nan makiyaya. To amma mu kuma namu na nan sai zama ma sun koma suna zaluntan Fulanin ne. So saboda haka akwai bambanci, shi yasa ka ji na ce maka kungiyoyi na gaske. Wannan abin da shi Dr. Gumi ya dauka, mu muna gani kamar aikin yayi mashi yawa. Wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki. Menene gwamnati ta shigo ciki? Wannan nomadic din nan dai da ake kallo, saboda ai kana nan doka ta kasa ne ta kafa ta, so menene amfaninta? Da sai ya koma ya hada kai ma da ita domin a samu abin da ake nema. Amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa, ba zai samu goyen bayan da yake nema a wurin gwamnati ba. Domin me? Saboda ba ta dauki abin da muhimmanci ba. Amma idan wannan aka ce ma'aikata ne gabaki daya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi Fulani makiyaya, mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema. Amma mutum guda ɗaya ya dauki gabaran yin wannan aikin, mu muna gani kamar aikin zai mashi yawa.
To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma yasa shi doctor yace bar gara a fara da wani wurin, watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin.
Ai gazawan gwamnatin shine nake gaya maka, rashin ba su kudaden da ya kamata na su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi, gashi nan an rubuta nomadic din.
To gaishe ku malamai, to nan za mu tsaya sai mun da muku makon gobe, muna da shiri ɗaya da ya rage mana da wannan muhawara din. Ya za madadin su bakin namu Alhaji Salisu Garba sarkin Fulanin Shagamu da Alhaji Musa Zika na kungiyar Amnesty International mai kare haƙƙin bil'adama a duniya, tare da ita Grace Abdu da ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma musamman shi Babangida Jibril da ya shirya muhawara din. Aliyu Mustapha sakwatani a Washington DC, mun ba ku lafiya.
Ba gaida Aliyu Mustapha Sokoto, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Gwamnatin Biden za ta bada izinin kariya ta wucin gadi ga bakin hauren 'yan kasar Venezuela da ke zaune a Amurka. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta sanar da tara kan rashin sanya abin rufe fuska ko kuma nisanta da juna a cikin jama'a don kariya daga yaduwar coronavirus. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama mata 21 da suka nuna jagoranci a fagen fafutukar kare haƙƙin ɗan adam, daidaiton jinsi da ƙarfafa mata. Wani alƙalin kotun koli ta ƙasar Brazil ya soke duk hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasar Luiz Inácio Lula da Silva a ranar Litinin, lamarin da ya share masa hanya don tsayawa takarar shugabancin ƙasar a shekarar 2022. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall da shugaban adawa Ousmane Sonko sun yi kira da kwantar da hankula a jiya Litinin bayan da mummunar zanga-zanga da aka yi na tsawon kwanaki sabili da kama Sonko ta yi sanadin mutuwar mutane 5.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Yamai a Jamhuriyar Nijar. Yanzu kan a madadin Binta Yasiru wacce ta ni gabatarwa, sai kuma ce Bahiru Jidune da haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya.